بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبودو قد يسبتك الله سبحانه وتعالى دي ساكي حد أمعونا سافيات أصبر تقوس قوتا رجب هجر منزو صلى الله عليه وسلم دبو داد دليه حدود 30 دهدو ونديكي دي دي دا شا تقوس ga watan biyar ne ko shekara ta 2013 a lissafin da ake kira miladiya a ci gaba da karatun mu na littafin al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan. Amma kun dai gabata mun tsaya inda malam mai littafin yake bayyana mana cewa lalle waliyin Allah abinda yake samu a zuciyarsa din nan wajibi ne ya ardinsa ga Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya dace to sai karba ya aiki da shi abin ko da ya sabawa Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai hakura da shi wujuban a kyale shi a nan ne muka tsaya ko anan yake cewa yace wa tajibu ta'atuhum fi ma ya'muruna bihi bi khilaf al-awliya yace annabawa sune wadanda duk abin da suka zo da shi a daidai ne babu wani bincike har muka karanta abin da ya gabata magabata duk sun yi ittifaki akai wasu ma har sun fada a munasaba daban-daban cewa dukkan mutumin da yayi wata magana a wannan duniyar da muke ciki ana gwada maganar sa ne a aunata da ma'auni na Qur'ani da ma'auni na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In maganar tasa ta yi daidai to daidai ce sai a karbe ta, in ku ta saba wa Qur'ani to ba za a ce wai Qur'anin ne ba a gane shi ba, maganar sa an fi gane ta, a sai a aje maganar sa saboda ta saba wa Qur'anin da Allah madaukaki ya saukar wanda babu kuskure a cikin sa. To wannan maganganun da ijma'in magabata dukkan su sun yi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'ummar shi kadai ne wanda ba a auna wannan magana tasa a ce sai an ga ta yi daidai da Al-Qur'ani. In dai har magana ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda dukka ga ya tsaya yana cewa to ai wannan hadisin mu ba mu yadda da shi ba saba Al-Qur'ani to yana da burbushin rashin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da shi. Duk abin da ya tabbata indai malaman hadisi sun tabbatar da cewa ya inganta ta hanyar isnadinsa da matanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan lafazi to aiki da shi wajibi ne akan mutum. Kuma idan maganar sa ko ma'ana maganar mutum ta yi daidai da wannan Qur'ani ko hadisin to za a aiki da ita, in ko ta saba za a yi watsi da ita. To annabawa ne ba a tsayawa a binciki maganganun da suka faɗa irin wannan, amma duk wanda ba su ba tilas ne a yi masa irin wannan awu ɗin. To shi ne za mu tashi a wannan wanda shi ne darasinmu na 34 a cikinsa yake cewa fama wa faƙal kitaba was sunnata wajaba ƙabuluhu. Mun ga wurin farkon shafi na 63 bayan ya ce mu ɗauko daga shafi da ya gabata ya ce wa tajibu ta'atuhum fi ma ya'muruna bihi bi khilafi al-awliya فانهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به. wancan dangane da annabawa am sabanin wanda suke waliyai, domin su waliyai ba wajibi ne ai musu da'a ba cikin dukkan abin da suka yi umarni, walal imanu haka nan ba wajibi bane ai imani bi jami'i ma yukhbiruna bihi da dukkan abin da suke bada labari. Kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ma cikin sharadin zaman ka mumini kuma wanda yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi kai imani da abubuwa guda hudu dangane da shi. A na farko ta'atuhu fi ma amara, dukkan hadda ce wadannan yi masa da'a cikin umarnin sa. Duk mutumin da baya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai yadda da manzancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sannan yace wa tasdiquhu fi ma akhbara, da gaskata shi cikin labarin da ya bayar. Duk abinda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne, annabi baya ƙarya. Duk abinda kaji ya tabbata ya faɗe shi to gaskiya ne, kaje ka bi shi. in ya saba wa maganar wani to ka aje maganar wannan wani ka bi ta annabi ita ce gaskiya sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku wajtinabu manaha anhu wa zajar, kuma a nisanci duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a kansa kuma ya tsoratar daga bi ko daga aikatawa, wannan wajibi ne. Sannan na ƙarshe wa alla yu'badallahu, kuma kar a bauta wa Allah illa bima shara'a, sai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta, ya zo mana da shi na shari'a, shine kawai addinin da wajibi mutun ya bi. Kar ka bauta ma Allah da wani abu wanda kai ne kaga ya kamata a bauta wa Allah da shi, ba Allah ne yace a bauta masa da shi ba, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda baya wa ubangijin sa ƙarya ba, ba shine yazo da wannan ibadar yace a bauta wa Allah da ita ba. To don haka ashe kenan duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba wajibi bane ayi masa da'a sai idan da'ar tasa ta dace da ta Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma ba wajibi bane a gaskata abin da yazo da shi na labari sai idan labarin nasa yayi daidai da labarin Allah da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai an fahimce shi. To sai yace fa ma wafaqa, shi mutumin da yake waliyi ne in yazo da wani abu ai sai ke cewa kai bal yu'radu amruhum, umarnin su ana gitta shi ana auna shi, wa khabaruhum da labarin su su waliyai da umarnin su ana gitta su ne alal kitabi was sunna, bisa littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa alkitaba was sunnata wajaba qabuluhu, to nan ne kowa ga wurin yace to duk abin da ya dace da qur'ani da sunna to wajibi ne a karba, wa ma khalafa alkitaba was sunna kana mardudan, duk abin da ya saba wa qur'ani da sunna kuwa wajibi ay raddin sa a watsi da shi kar ai aiki da shi. Wa in kana sahibuhu min awliya illahi, koda wanda ya fadi maganan nan ko wanda ya umarnin nan a yana cikin waliyan Allah, nan kai ba za ka duba ka ce a wani fa waliyi bane. Abin da ya kamata ya fi girma a zuciyarka shine maganan nan fata annabi ce, sai ka auna kuma da annabi da waliyi waye a gaba. Babu tantama duk musulmi mai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annabi shine a gaba. To idan maganar waliyi ta saba wa maganar annabi sai a aje maganar waliyi a karbi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce babu ƙarya a ciki, duk abin da ya faɗa gaskiya ne kuma wahayi ne. To sannan yake cewa wa kana mujtahidan, kuma shi wannan waliyin sai ya zama idan mas'alar da ya faɗa ta cancanci ai ijtihadi a cikin ta, sai a ce to wannan ijtihadin sa ne kokari yayi yana neman gaskiya amma ya kuskure mata, ma'zuran kuma yana da uzuri, fi ma qalahu cikin abin da ya faɗi na umarnin nan ko labari, lahu ajrun ala ijtihadihi, yana da lada akan ijtihadin da yayi, lakinnahu idha khalafa alkitaba was sunna kana mukhti'an, amma in dai wannan ijtihadin nasa ya saba qur'ani da sunna to fa kuskure ne, sai aje masa kuskuren ai aiki da abin da yake shine a qur'ani shine a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min alkhata'i almaghfur, kuma wannan kuskuren nasa zai zama yana cikin kuskuren da za a gafarta masa in a cikin mas'alolin ijtihadi ne. Kar mu manta wannan ma'ana, in yana cikin abin da ya faɗa din in a babin halal ne ko haram, yace shi fa a ganin sa abu kaza halal ne gurgudan aya kaza gurgudan hadisi kaza, to sai ya zama maganar tasa ba daidai bace saboda alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗi sabaninta, to kaga yayi kokari kenan ya gano gaskiya amma ya kuskure mata, sai a ce to Allah gafarta masa, Allah ya yafe masa wannan kuskuren da yayi, amma maganar sa ba za a dauka ba, domin maganar Allah da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba wa maganar sa, maganar Allah da ta annabi ko ita ce za a gabatar akan maganar sa. Da fatan an gane. Yace idza kana sahibuhu qad ittaqallaha mastata'a, in ya zama shi mai wannan maganar ya ji tsoron Allah gurgudan hali, ma'ana ijtihadin da yayi ya ji tsoron Allah sosai kafin ya kai ga abin da ya faɗa din nan. Wannan kamar yadda na ambata mana in a mas'aloli ne da suke da alaka da za a iya ijtihadi, amma in mas'ala ce da ba a ijtihadi a ciki, wace mas'ala ce ba a ijtihadi, mun faɗa wancan makon da ya gabata. Wace matsala ce? Na'am. Matsala tauhidi aqida, wanda dama an gina ta ne akan ilimi. Shi yasa malamai suna karkasa abubuwa irin wannan zuwa ko dai a ce usuluddin wa furu'uddin. Za ku ji malamai suna faɗin wannan. Asalin addini, ginshikin addini, abinda aka gina addini akai, da kuma furu'u shine reshe. Shi yasa ake cewa littafan fiqhu ilmun furu'a. Me ne ma'anar furu'a? Reshe. Amma ginshikin abinda, kamar misali bishiya ne, bishiya gindin asalinta da yake cikin ƙasa, wanda shi ya rike bishiyar, shi ake ce ma asalinta. Ko to asalin nan in babu shi, bishiya reshe zai tsaya, reshe zai faɗi, zai yo ƙasa. Amma reshe, in babu reshe, akwai wani abu na wannan bishiyar, amma fa gunti lalle. Mun gane wannan? Yawwa. To haka imani yake da abin da ya shafi fiqhu. Harkokin fiqhu da halal da haram su ne rassa. Abin da aka gina addinin kuma a kansa shi ake ce ma asali, su ne harkokin tauhidi. Wasu malaman suna cewa wannan rabon bai yi daidai sosai yadda ya kamata ba. Ba a raba addini gida biyu, a ce usuli da furu. Kamar amme an sa ɗayan, wato furu'in, kamar amme da su ba su da muhimmanci. Suka ce abin da ya fi dacewa a yi taqsimin zuwa ga umur ilmiya wa umur amaliya. Ya fi dacewa wato al'amura na ilimi da al'amura na aiki. Al'amuran ilimi shine duk abin da aka gina shi akan labarin da Qur'ani ya faɗa, labarin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar, wanda abinda ake nema a gurin ka kai bawan Allah dangane da su shine ka yadda da su, ka san su, shine umur ilmiya. Sani ba aiki ba, aiki da su shine ka san su, kai itikadin su, ka amince da su. Kaga dai kamar zaka iya cewa al'amuran aqida kenan, al'amuran da ake sawa a zuci. Sauran al'amura kuma amaliya, ana nufin abubuwan da za a yi aiki da shi. To ne su ake ce ma furu'in, ko kuma abubuwan masail da za a yi samun istihadi a ciki. Wannan tafri'in na bayan ya fi dukka in ka lura da maganganu da malamai suka yi, duk da in sun faɗi usul da furu' din ma dai waɗanda suka faɗa wannan ɗin suke nufi. Amma za a iya samun matsala idan mutum bai bi a hankali ba ta wannan ɓangare ɗin. Shin in aka ce abu far'i ne, idan nassi ya tabbata a cikin sa ma za a yi istihadi? Yawwa, to anan matsalar take. Don haka ashe abin da yafi dacewa a cikin al'umurul amaliya wal umurul ilmiya, kowace matsala ce, sawa'un ta ilimin ce ko ta amal, ko ta asali ce ko ta far'i, ana kallon me ya tabbata a cikinta ne. In Qur'ani ya zo a kan matsalar, to shikenan ya gama manzanci. In sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo, ma'ana wani hadisi an samu akan wannan abu, to an samu magana ta ƙare. Ma'ana abin da ake nufi, ijtihadi yana zuwa ne idan babu nassi a mas'ala. Yawwa, ba wani mai bude bakinsa ya kawo ra'ayinsa a wannan addinin namu na musulunci sai idan babu nassi akai mas'alar da za a yi magana akai. Kaga kuwa harkokin aqida dama ba a magana akan su sai da nassi, ko ba haka ba? Shi yasa to kenan ba magana istihadi a cikin harkar aqida. Magana ce ta Allah ya ce kaza, mu yadda da abinda Allah ya faɗa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza, mu yadda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi. Mas'alar istihadi tana tasowa ne in muna so mu san hukuncin wani abu. Abin nan kuma ba ambaci sunansa a Qur'ani ba, amma an faɗi wani wata sifa cewa abu kaza mai iri kaza, to hukuncin sa kaza ne. To sai malamai su istihadi wajen abin da ake cewa tahqiqul manat, yadda za su tabbatar da ina za a ɗora wannan hukunci, cewa abu kaza ɗin nan yana cikin abin da wannan sifar da aka ambata a Qur'ani ta shafe shi ko bata shafe shi ba. Wanda yake ganin ta shafe shi ce eh, to hukuncin su ɗaya. Wanda yake ganin ko abun bai shafe ba iri ɗaya bane, sai ce ba hukuncin su ɗaya ba, domin bai shafi, bai shiga ƙarƙashin wancan abin da aka faɗa cikin Al-Qur'ani ba. Wannan shi ake cewa ijtihadi. Sai wannan ce abu kaza halal ne, wannan kuma yace abu kaza haram ne. Ina jin dai kun fahimci abu. To mas'alar da ake cewa mas'alar ijtihadi ita ce wannan ta ƙarshen nan. In mutum waliyi ne, ya ji wani abu a zuciyarsa kamar an kimsa masa ilimin ilhama, sai ya ce abu kaza ko ya dace ya zama kaza, ya yi ƙoƙarinsa a mas'ala ta halal ko ta haram, to sai a duba abu kazan nan da ya faɗa haka yake a Qur'ani, haka Allah ke nufi da shi, haka yake a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da shi. In an samu haka sai a ce eh, malam yayi gaskiya, malam waliyin Allah, Allah saka masa da alheri, maganarsa ta dace da Qur'ani da hadisi, sai a aiki da ita. Dan me za a aiki da ita? Saboda ta dace da Qur'ani. Ashe Qur'anin da hadisin ake bi ba waliyin ba. mun fahimci abin yawa in kuwa faɗi abin da aka duba a qur'ani sai aka ga kai maganan nan ta qur'ani fa ta saba wa ta waliyin to sai a ce a'a to wannan mas'ala dai gaskiya abin da za a dauka anan shine abin da qur'ani ya faɗa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi Allah gafartawa akramaka Allah shikenan amma in mas'ala ce ta aqida mas'ala ce ta ilimi to dama baya kawo wani zance yace a musulunci yake idan ba Allah ne ya faɗa ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun gane wani abu dama ba istihadi a ciki don haka in ya kuskure anan ba kuskure ne maghfuri ba ma'zuri ba ba shi da uzuri kuma ba kuskure ne da za a bashi lada ɗaya akai ba domin harkar aqida ba a sa me hankali a ciki hankali yana amfani wajen a fahimci nassoshin da suka zo a qur'ani suka zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan hankalin shine zai iya gano aqidar ta daidai ba yace maka abu kaza ni hankali na ce abu kaza ne daidai abu kaza kuma aje shi koda yana cikin qur'ani ko hadisi hankali baya wannan abu hankali ba shine asali ba dangane da sanin me ya kamata a yadda da shi qur'anin Allah shine asali hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune asali ina jin dai waɗannan abubuwan wani zai ji duk maimaici ake masa ya fahimce su ai muje ka daga hannu kuma kana musan magana yanzu a cikin bayanin da ne ya bayyana shikenan to mu ci gaba sai yake cewa kuma wa kana min al-khata'il maghfur idha kana sahibuhu qad ittaqa Allah mastata' in wannan mai istihadin yaji tsoron Allah yadda ya kamata mutuka yace fa inna Allah dominku Allah subhanahu wa ta'ala ya qulu domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah ku bi dokokin sa mastata'tum gurgudan ikonku wa hadha tafsiru qawlihi wannan fassarar fadin Allah madaukaki ne da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah haqiqanin bi haqiqanin tsoron Allah babu wasa a ciki to malamai suka ce wannan ayar ta biyu fassarar ta ita ce waccan ta farko mastata'tum din domin an hada abin da gano wasu ayoyin daban wannan ayoyin daban sune wanda zamu zo mu ji kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala cikin duk abin da ya umarce mu aikata a wannan addini zamu ga ya hada shi da mas'alar ikon aikatawa haka ne ko ba haka bane ma'ana Allah bai dora mana wani abu ba sai abin da ya san zamu iya shi to tunda ku haka ne in yace haqqa tuqatihi kar mu fahimci abin da ake nufi a mu kai koda zai kai ga mu ji tsoron Allah ko mu bi dokokin sa koda abin ya kai ga mu aikata abin da yafi karfin mu to ba haka ake ba sai malamai suka ce a'a za a dawo kan wancan maganar ne cewa komai fa abin da zamu aikata zamu iya gurgudan abin da zamu iya ne don haka kenan kaga za a hada wadancan ayoyin sai a fassara cewa ashe fadin Allah da yace fattaqullaha mastata'tu to shi ake nufi da wannan ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi da fatan mun gane yawa to ga ayoyin nan zasu zai kawo mana waɗanda suke da alaka da maganar hada abubuwa da istita'a istita'a malamai suna da maganganu akan ta a babin kaddara wani babi ne shi ma na istita'a istita'a malamai suna kasa ta kashi biyu istita'a bi ma'ana al-qudra kuma wanda ake kallanta lokacin suna cewa ta kasu kashi biyu akwai istita'a ma'a al-fi'l akwai istita'a qabla al-fi'l istita'a ma'a al-fi'l ita ce ake magana anan ma'ana lokacin da za a dora maka abu ko a wajabta maka shi an wajabta maka shi dan an san zaka iya kafin ka zo aikatawar in ka zo aikatawa kuma Allah zai baka istita'ar aikatawa kun fahimci wannan to wannan qabla al-fi'l ita ce manut al-ahkami ko manat al-ahkami wanda ake rantsa hukunci akan ta sai a dora mana miyi kaza mi kaza saboda umuman Allah madauki ya riga ya san zamu iya jinsin aiki iri kaza sannan lokacin da mutun ya tashi zai aikin shi kuma akwai wata istida'ar ma'ana kudurarsa ta yi tashi ya aikata a lokacin da zai aikata ai sallah an wajabta mana ita guda biyar da Allah madaukaki ya farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je mi'raji ko har aka dora masa sallah 50 ya dawo kamar yadda ya tabbata a hadisin Isra'i, suka tattauna da annabi Musa yana komawa ana ragewa, yana komawa ana ragewa, har aka rage 50 din nan suka dawo biyar. Aka ce mana za a bar mana su biyar amma ladan 50 din za a bar mana saboda rahama daga Allah subhanahu wa ta'ala. To kun ga wannan Allah ya dora mana biyar din nan saboda shi za mu iya cikin natsuwa. Mun fahimci wannan? To sannan lokacin da za mu zo mai sallar kuma kowa da ƙudurarsa, ana kallon za ka iya a tsaye ko ba za ka iya a tsaye ba, ko za ka iya a zaune ko ba za ka iya a zaune ba. To ne ita ce istita'atun ma'al amal, waccan kuma manatul ahkami, wadda ake ɗora hukunci dominta, ita ce istita'atun qablal amal. Kun fahimce ta ko? To kowace Allah subhanahu wa ta'ala a nan wace ake mana magana, istita'atun qablal amal, wadda ita ake kallo a ɗora mana hukunci. Kamar ba ku gane ba, ma'ana yau ta farkon nan wadda ake ɗora ta, ake kallon za mu iya umuman, sai a ɗora mana a ce ku je ku yi abu kaza, to ita ce istita'atun qablal fi'l, ku qablal amal. To ita ce take da alaka da maganar haqqa tuqatihi, ita ce take da alaka da faɗin Allah maɗaukaki, Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ita ce mai magana a nan wuri. Da fatan mun gane. Yau amma ta maganar kai in ka tashi za ka yi aikin, yaya za ka iya aikin ko ba za ka iya ba, da wanne iri, yadda wani zai iya haka za ka iya, to wannan kuma mun bambanta. Saboda mai ita ce istita'atun ma'a alfi'il ko ma'a al'amal. Tsai, alhamdulillah, mu je dai. Na'am, qala ibn mas'ud, Abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ghayruhu, da shi da wasu da wani suna cewa haqqa tuqatihi, abinda ake nufi da haqqa tuqatihi, an yuta'a fala yu'sa, shine yi da'a ga Allah ba tare da an saba masa ba, sannan wa an yuzkara fala yunsa, a ambace shi kar a manta da shi, wa an yushkara fala yukfar, a gode masa kar a butulce masa, ai ma'ana bi hasabi istita'atikum, abinda ake nufi da kenan ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Ibn Mas'ud ne ya wannan fassara din, cewa abinda ake nufi shine a bautawa Allah ai masa da'a kar a saba masa, a ambace shi kar a manta da shi, a gode masa kar a butulce masa, ma'ana kowa yayi gurgudan ikon sa. Fa inna Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah baya dorawa bawa wani abu sai abinda bawan zai iya. Kama qala ta'ala, kamar da Allah madauki yake cewa لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, Allah baya dora warai sai abin da ran nan zai iya, yake da karfin, yake da yalwar ya aikata. Laha, shi wannan ran yana da ma kasabat, abin da ya gabatar ya aikata, wa alaiha kuma abin da maktasabat ya tsururce shi har yanzu ya aikata, shi ma yana kansa. Ma'ana lahu min babil fadli wal amali alladhi yujaza alayhi, yana da lada na aikin da ya aikata na alheri, sannan kuma yana da alhakin abin da ya aikata wannan iri mummuna. Shine abin da ake nufi da laha ma kasabat, tana da abin da ta aikata. An ce laha nan ana nufin na bangaren aikin alheri, wa alaiha maktasabat, abin da kuma ta aikata ta tsurushe shi na mummunan aiki, shi ma alaiha ba ala ghairiha ba, ita za a dorawa ba wani za a dorawa ba, saboda me shi yayi aikin. Ashe kenan kowa na aikin alheri ana dorawa mutum ne abin da ya iya aikatawa. Mun gane wannan? Yau dangane da sakamako ana yanke hukuncin za a saka wa mutum ne bayan ya aiki ko kafin ya aiki? Bayan ya aiki. Ashe kenan akwai kudurar yin aikin, sannan mutum za a bashi lada. In ko ya kasa yi, to dama bata taso ba, sai kuma Allah madaukake dubi zuciyarsa cewa yayi niyyar yin kaza amma ya kasa, sai a bashi lada fadlan lastihqaqan. Mun gane wannan shi kuma? Yawwa. To mu je, sai yake cewa kuma har yanzu ina ne? Yace wa qala ta'ala wal ladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha, waɗanda suka yi imani suka yi aikata aiki na ƙwarai, Allah yace la nukallifu nafsan, ba ma dora warai illa wus'aha, sai abin da ya yalwace ta, abin da za ta iya. Ula'ika ashabul jannati, waɗannan masu imani da aiki na ƙwarai ɗin su ne ‘yan aljanna, hum fiha khaliduna, kuma su masu dawwama ne a cikin aljanna. Wa qala ta'ala, Allah maɗauki yana cewa wa auful kaila wal mizana bil qist, ku cika ma'auni na kwano wal mizana da ma'auni na sikili bil qisti da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai sai abin da za ta iya ma'ana ku duba hatta wajen ma'auni an dora maka abin da zaka iya ne domin ku duba kun hango tausayin Allah a cikin wannan in ka je gun arkomi zaka sayi gero ko dawa in ya tashi auna maka in shi zai auna ai adadin dawar da zai sa maka a kwano ba lalle ta zama ita ce adadin da ya auna wa wani dazu da yazo ba ko ba haka bane da lissafawa za a yi kila ta wani wanda aka auna masa kafin kai ta fita ka ko kuma taka ta fita wanda aka auna masa kafin kai mun fahimci wannan to shi yasa Allah madauki saboda tausayin sa da yace mu cika ma'auni sai yace ba za a dora muku ba sai abin da za ku iya saboda me abin da za mu iya shine mu yi kirdado gurgurdan hali mu ga kwano ya cika amma a lissafa adadin dawar ya zama a wannan kwanan haka take a wancan kwanan gaskiya ba za mu iya wannan kun fahimci abin to Allah ku ba ya dora mana abin da ba za mu iya da fatan kun hango abun yau don haka a komai ana hada shi ne da abin da zaka iya shine wajibin da za a dora maka abin da ku ba za ka iya shi ba to ba a kama ka da laifinsa Allah da rahama yake wa qad zakara Allah subhanahu wa ta'ala al-iman bima ja'at bihi al-anbiya Allah madauki ya ambata mana imani da abin da manzanni suka zo da shi annabawa suka zo da shi fi ghairi mawdi'in ba a wuri guda ba a wurare da yawa daban-daban kenan ka qaulihi ta'ala kamar da Allah madauki yake cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun qulu ku ce mun yi imani da Allah da abinda aka saukar zuwa gare mu alqur'ani kenan da abinda aka saukar zuwa ga annabi Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba da Asbat jikoki ma'ana annaban banu Isra'il wa ma utiya Musa da kuma abinda aka baiwa annabi Musa wa Isa da abinda aka baiwa annabi Isa wa ma utiya annabiyuna da abinda aka baiwa annabawa min rabbihim daga ubangijin su la nufarriqu bayna ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin su mu ce mun yadda da abinda aka baiwa annabi wane ba mu yadda da annabi wane ba ma yin wannan kaga kenan ashe wajibi ne akan mu yadda da cewa an saukarwa da annabi Musa littafi sunansa at-taura wannan babu musulmin da aka sauke wannan saboda me zamu iya ko ba zamu iya ba duk zamu iya maganar imani ne cewa an saukar da littafi sunansa at-taura ga annabi Musa ba magana ce ta mi aiki da at-taura ba yanzu yawa haka nan imani da cewa akwai littafi sunansa Injila da Allah ya saukar wa Annabi Isa zamu iya wannan ko ba zamu iya ba zamu iya shi yasa ya dora mana mai imani da akwai littafin an saukar da shi yau ba a nufin wannan dake hannun Yahudu yanzu ba a nufin wannan dake hannun Kirista yanzu yawa wannan sun gugurbata kayan su amma dai littafin asali akwai shi an saukar wa Annabi Musa sunansa at-taura littafin asali akwai shi an saukar wa Annabi Isa sunansa me Injila wajibi mai imani da wannan imanan mujmalan la mufassala yawa al-mufassalu inma yakunu fil qur'ani la ghairihi imani na tafsili na daki-daki kowace mas'ala mu yadda da ita wajibi ne na qur'ani ne amma abin da ya shafi at-taura to ba aikin mu bane illa mu yadda da cewa an saukar da at-taura da fatan mun fahimci abu alim na'am ni ma na karanta akan daidai ne duka iri ɗaya ne akwai kuskure aji saboda qur'ani dama wannan kowa ya riga ya san kuskure ne gaskiya ne to kowa duk mai littafi irin wannan sai duba inda aka sa al-asbat ku ba kula da haka ba to ku gyara shi na'am muje ina ne muke magana sai ce wa qala ta'ala Allah madauki har yanzu ya ce alif lam mim zalika alkitab la raiba fihi hudan lil muttaqin zalika alkitab wancan shine littafin la raiba fihi babu kokonto cikin sa hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah su waye su sai ce alladhina yu'minuna bil ghaib sune masu imani da gaibi wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyarwa daga abinda muka basu muka arzuta su da shi. Wallazina yu'minuna, kuma su ne dai waɗannan da suke imani da ma unzila ilayka, abinda aka saukar gare ka, wa ma unzila min qablika, da abinda aka saukar gabaninka, wa bil akhirati hum yuqinuna, kuma su masu sakankancewa ne, tabbataccen yadda da imani dangane da lahira. Ula'ika, waɗannan ala hudan min rabbihim, suna bisa wata shiriya daga ubangijinsu, wa ula'ika humul muflihun, kuma waɗannan su ne a masu cin nasara. Allahumma ij'alna minhum. Yawwa, yace wa qala ta'ala, Allah maduki har yanzu yace, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakin albirra man amana billahi walyawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بإن ديكي كاو مغانا تقوى إنا ذاهو غا ينا مغانا نأكن تفسيل وصو أيوكا ديت أولا أيوكا ديت أولا إنا كما دك وان ذا إياني shine babban abin da ke so ku hango a wannan darasin ba a mujmalan komai din da ya faɗa ba. Allah madadin na cewa laysal birra, abinda yake da'a ko addini ba wai shine an tuwallu wujuhakum, ku juya fuskokinku zuwa qibalal mashriqi, wajen mafitar rana, wal maghribi, da mafadar rana ba. Walakinnal birra, amma abinda yake aikin addini, aikin da'a, abinda yake daidai shine man amana billahi, sai aka zo da mai aikin wato ba siffar ba a tsarin siyaki da siffar za a kawo, saboda kai matuka wajen bayani Allah madauki sai kawo mana wanda ya aikin, ma'ana sai ce wanda yake mai da'a shine mai imani da Allah da ranar ƙarshe, yayi imani da mala'iku, yayi imani da littafai, yayi imani da annabawa, sannan ya bada dukiyarsa, yana son akan son dukiyar shine ala hubbihi, ya bada dukiyarsa alhali yana so, a lokacin da kake sha'awar dukiya ka ɗauka ka bayar, to wannan shine ka ba da dukiya yadda ya kamata. Ya ba da ita gawa zawul qurba, ƴan uwansa, dangi na jini, wal yatama, da marayu, wal masakin, da miskinai. Kaga ashe waɗannan sunayen da ake ambata fa suna da haƙƙi akan mutane, sune dai waɗanda aka ce wajibi mu basu zakka ko, to ashe kenan suna da haƙƙi akan masu shi. Duk maraya yana da haƙƙi akan wanda yake da dukiya, cewa mai dukiya nan ya taimaka wa maraya. Duk miskini yana da haƙƙi har yanzu akan mai kuɗi, dole ya taimaka masa wanda Allah huri masa. Amma abin da yake wajibi shine zakka, abin da ba zakka ba ba wajibi bane, falala ce in mutum yayi yana da lada. Wabnas sabili, amma abin da yake so dida mu hango anan shine ambatansu ɗin nan ya nuna mana cewa haƙƙin nasu babba ne. Yawwa, wabnas sabili, haka nan ɗan tafarki wanda ke tafiya guzulinsa ya yanke, ya tsaya sai a taimaka masa. Yanzu gashi nan muna da su da yawa ko, kullun kaji wani ya tsaya an yi abin nan, har wasu sun samu dabarar samun abincinsu ta hanyar haka. Ana samun na gaske, ana samun na ƙarya, har sun sa yanzu mutane da yawa ana kokonto akan masu tashi a masallaci su ce da Allah muna tafiya ne kaza da kaza, abu kaza ya faru. Ana samun waɗannan abubuwan a wurare da yawa, kuma duk wato hali ne marar kyau da musulmi suka jefa kansu a ciki. Mutumin da a cikin gari yake sai ya tashi ya je wannan masallaci, yau ya ce kaza ya same shi, daga baya je bayan sati ɗaya a gan shi a wani masallacin, har jama'a sun sani fa gashi wancan wane ne fa, amma ba zai fasa ba, saboda kawai an ce wannan wabin sabilin ya jefa kansa bayan ba a ciki yake ba. A riƙa jin tsoron Allah. Allah maɗauki kyauta mana. Wasa'ilina, da kuma masu tambaya, masu roƙo cewa sun shiga matsala a taimaka musu, duk a basu. Yawwa, amma fa ba masu sana'ar roƙon ba. Akwai mai yi saboda ya shiga hali, wannan hadisin manzo Allah ya fassara mana wanne ake nufi ko. Yawwa, mutum Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana yin roƙo sai mutumin da ya shiga wani hali, ko ya ɗauki bashin wani a kansa, ya rasa yadda zai yi, masu hankali mutum uku a unguwarsa suka tabbatar da cewa ya shiga wani hali, to ya cancanta ya roƙo ya ce a bashi, kuma a bashi a taimaka masa. Amma wanda kawai kullun aikinsa sai dai bara, ya fita da safe ya bara, da rana ya bara, da daddare bara, to wannan baya cikin abinda aka wajabta wa al'umma su taimaka masa. In an ga dama a taimaka masa, in ba a ga dama kokar ya zagi mutane akan ba a taimaka masa ba, don ba aiki ne da shi ba. Mun fahimci abin? yawa dan musulunci bai zo da roko ba roko a matsayin aikin ka kenan na rayuwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi Allah ya kyauta na'am in yi ba bai laifi ba kasancewar ya ga damar ya cancanci ya bashi ya bashi amnan ana ka bambance tsakanin mai bara da kuma mai roko da nace mai roko ba na nufin masu zuwa suna zuga mutane da ganga ana baka sifofin dabbobin nan a ce an yi bawa mutum ga wuraka da gwanki da menene kaga wannan duk zagi ne ma ya kamata ce yawa wannan dama su ne waɗanda in za a zuba wa ƙasa za a zuba musu to amma su ma ko da abinda irin waɗannan awamir din da suka zo ko kuma maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta bangaren wa'idi ne da kuma tozartar da su da rashin nuna muhimmancinsu yawa yanzu misali aka ce ga maroƙi ya zo roƙo ka ɗebi ƙasa ka watsa masa a fuska to sai a kotu za ku rabu ko ba haka bane yawa kar mutum ya fahimci waɗannan abubuwan ya je ya tabbaka su akan cewa zai watsawa mai abin da ce ai Annabi ne ya faɗa yawa sai a samu matsala yawa ku rika kowanne abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni to ka kalli kuma me zai biyo bayansa yawa dama ana magana ne akan waɗanda suke in sun musu hakan sun yi ne domin mutane su ga kaskancin su din su ji kunyar irin wannan sana'ar da suke su daina kamar misali yayi kyau da wannan magana ta biyo akwai maganan hijira a kaurace wa mutum a kimasa sallama ai akwai wurare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana masu aiki iri kaza kar ai musu sallama ko sun yi kar a amsa ko kuma in sun mutu kar a je jana'izarsu mun fahimci wannan ai ko yau malamai sun bayanin wannan abin da ake nufi idan mutum misali za ka samu wasu magabata daga cikin salaf wani daga cikin yan bid'a ya zo wucewa ya yi masa sallama ya ce ina so da Allah zan ma magana ya rufe kunnensa ya ce har abada ni da kai ba zan saurari maganarka ba wannan abun an same su Ayyub as-Sikhtiyani an urwaito wannan daga wurinsa ko ba zai wa mutum sallama ba suka ce abin da ake nufi da wannan yana zuwa ne idan mutumin da za ka yi wa ɗin yana cikin halin da in an masa haka zai ji kunyar bid'ar da yake tuba amma wanda shi yana ganin kai ma baka isa ba tukun ba ma shi bai da ma kai akan gaskiya kake baballantana a ce kai masa wannan abun har ya ji cewa ba akan gaskiya yake bai tuba ku ce wannan ba shi ake nufi ba kar ka bata lokacin ka akansa mun fahimci wannan kamar misali zamanin manya-manyan malamai irin su Imam Malik bin Anas in aka ce Imam Malik bai zo jana'izar wani ba an ce aje shi ya ce ba za shi ba to mutane za su ce kai lalle wannan mutum ba mutumin kirki ba saboda me Imam Malik ya kai matsayin da duk wanda ya kyamace shi a kalle shi a ce wannan ko waye ko ba haka bane yawwa haka nan idan mutane suna zo sai Imam Malik ya ki sallama ga wani za a ce lalle wannan bid'a sa ta kai bid'a kuma shi kansa ya kamata ya ji kunya a cikin al'umma saboda a zamanin cin nasarar sunna ne da kuma su Imam Malik din su ne masu fada aji ka gane wannan amma a lokacin da kai ba kai ne komai ba shi ma kansa mai bid'a nan gani yake kai ne wulakantacce to kar ka dora waɗancan irin hadisan anan ka ce ba a yi masa sallama ba a kaza a wanda za ka iya masa sallama ka samu kofar da za ka yi masa wa'azi ya karɓi maganar ka kaje ka yi masa kun fahimci abin yau duk waɗannan abubuwan a babin da awa suna cikin abubuwan da malamai suke kimanta su suke sa musu amma auni da za a yi aiki da su da inda za a yi da inda ba za a yi ba to mu je sai ce wa kala yau ya gama da mun kyale wannan ayar haka dukun san ma'anata yace wa hadha alladhi dhakartuhu min awna awliya Allah dan yace bane lokaci sosai yace wannan abin da na ambata na cewa awliya Allah yajibu alaihim al-i'tisamu bil kitabi was sunnah wajibi ne waliyai su riko da qur'ani da sunnah wa annahu laysa fihim ma'sum kuma a cikin su babu wani ma'sumi wanda baya zunubi yasubu lahu aw li ghayrihi ittiba'u ma yaqa'u fi qalbihi wanda yasubu ya halatta lahu gare shi ko wani wanda ba shi ba ya bi abin da yake aukuwa a cikin zuciyarsa mun gane wannan min gairi itibarin bil kitabi wa sunna ba tare da an gitta abin nan ga qur'ani da sunna ba huwa mimma tafaqa alaihi awliyaullahi to wannan yana abin wannan hukunci ne na faɗa yana cikin abin da su kansu waliyan Allah na gaske suka yi ittifaki akai mun gane wannan yawa man khalafa fi hadha falaysa min awliyaillahi subhanahu duk ma wanda ya saba a wannan mas'alar to shi din ba cikin waliyan Allah kun gane wannan da ce ko ba gane ma'ana yana magana ne akan cewa abin nan da na gaya muku cewa waliyan Allah ba annaba bane kuma ba ma'asumai bane in sun faɗi magana sai an auna ta sannan in ta yi daidai abi ba kuma duk abin da ya zo musu a zuciya ne abin da za su iya kira ilhami shi za a je kawai a yi masa da'a ba a sai an gitta shi ga Qur'ani ga sunna to wannan ra'ayin shi ne abin da waliyan Allah na hakika duk suka haɗu a kai duk wanda ya saba ma to shi ba waliyan Allah ba kun gane yanzu yawwa to shi ne sai ke cewa alladhina amara Allah bi ittiba'ihim su waɗannan waliyan Allah waɗanda Allah ya yi umarnin abisu bal in ma an yakuna kafiran in har ya saba wa wannan maganar ma ya ce a'a ai in maganarsa ta zo to ko ta saba wa ta Allah kawai ku bi ta wannan waliyin to ko dai ya zama kafiri ne shi wa in ma an yakuna mufritan fil jahli ko kuma ya zama ya wuce iyaka wajen jahilci wani tsabar jahilci ne wani kuma kafirci ne kaga wannan ya shafi gurgudun zuciyarsa kenan yawa wani abun ya san haka ne amma ya dage akan sabawa hakan to kafirci zai zo wani kuma tsabar jahilcinsa ne bai san cewa ba haka abun yake ba don haka duka dai kowanne ne ba za a bi shi ba yace wa hadha kathirun fi kalamil mashayikh wannan da yawa a cikin maganganun mashayikh in yace mashayikh yana nufin shehunan tariqun sufai kun ban ji wannan Ibn Taymiyyah a maganganunsa dan ya rayu ne a zamanin waɗancan harkokin kun san kissar da Ibn Taymiyyah waye shi da lokacin da ya rayu da malaman da ya ta karan karma da su ayi wannan akai shi ƙara ayi waye duk irin waɗannan abubuwan mun sha magana akan su ko ba haka ba to nan yana nufin al-mashayikh wato mashayikhin sufiya waɗanda suka dangana kansu zuwa ga ɗariƙun sufai yace a cikin su daɗaɗɗin su na can farko ba su fita daga tsarin Qur'ani da sunna ba duk da cewa sun shiga wannan harkar da suka sa mata suna tasawufi sufanci wanda ita kanta wannan akwai matsala a sunan mun fahimci wannan to na farkon su kafin zuwan falsafa ta irin su Ibn Arabi wani mutum zai da'awar ya zama Allah ya ga kaza ya irin waɗannan abubuwan kafin su zo wa mutane sufayen farko ku saurara yau ku ji irin maganganun su mun gane waɗanda akan maganganun su ne ma aka gina harkar ɗariƙar sufaye kwata kwata to ga irin abin da suke cewa Ibn Taymiyyah ya kawo mana yace wannan maganar tana da yawa a cikin maganganun su wato malaman tasawufi yace ka kauli Sheikh Abi Sulaiman Ad-Darani Sulaiman Ad-Darani malam Abu Sulaiman Ad-Darani yana cikin manyan sufaye sunansa Abdurrahman Ibn Ahmad an haife shi wajen shekara 140 ta hijira ya rasu 205 duba ka kuga 205 kaga ya dade yawa su ne farko-farkon waɗanda za ka ji ana cewa an kawo a Basra labari ya zo ana salla sun ji wata aya sai su faɗi saboda tsabar tsoron Allah an samu ilin wanda har sufayen baya suka gina cewa ga abin da ake ce mashauƙi ɗin nan daga an ce wani abu sai mutum ya faɗi yawa to su na farkon irin su Abu Sulaiman Ad-Darani a gunsu aka fara samun irin waɗannan abubuwa tabi'ai a zamaninsu sun yi inkari sun ce mu fa wannan irin abun ba mu gan shi a gunsu habbai ba ya kamata ku daina shi to amma su sun ci gaba sun yi har daga baya waɗanda suka zo bayansu suka gina wannan abun ya zama aƙida kuma ji abun yawa su ba su kai ga abun irin yadda na baya suka yi ba amma dai su suka fara fito da shi to akwai irinsu a ya rasu 205 kamar da an bata mana to shine yake cewa innahu la yaqa'u fi qalbi an nuqtatu min nukatil qaumi yace dan wani abun fa'ida ko wani lamari dai na wannan mutane alqaum nan yana nufin sufaye yakan shiga zuciyata fala aqbaluha illa bi shahidaini alkitabu was sunnah ma'ana wani abu na irin harkar sufaye din nan mutum ya ji wani abu a zuciyarsa sai ya yi wahamin cewa ai ilhama ne Allah ne masa magana yace ina samun irin wannan abun a zuciyata amma kuma bana karba sai na samu shahidai wato shaidu guda biyu adalai shaidun nan guda biyu adalai shine Qur'ani da sunna in suka ce mun wannan maganar da ka ji a zuciyarka daidai ce to sai in karba kaga kenan ashe sufayen farko ba su fita daga wannan ba in har za a yi na gaske to a koma kan irin waɗannan abubuwan da waɗannan mutanen suka faɗi cewa ko ka ji wani abu a zuciyarka to ka auna shi da Qur'ani da hadisi su ne shahidai adilin ɗinka mun gane shahidai adilin da yake nufi yawwa to shine can malam Salih Ali Shehu ya yi mana ta'alik yace wa qawluhu an nukta من نكت القوم يعني يأتي في خاطره وفي قلبه شيء مما يتصل بالإيمان والأهوال وتزكية النفس ورؤية الأشياء والتفكر وأشباه ذلك معنى أبن دي متن زي سامو أزوشي سيسين أكتي من نكتة يوه نكتة كمون أبن فائدة أبن ماماكي سيني معنى النكتة يوه أبن دي متن زي سامو أزوشي مما يتصل بالإيمان والأهوال دا إيماني دا حالي وتزكية النفس دا كومات عليك كيزوشي ورؤية الأشياء دا جنون وصو أبوبوا أزوشي والتفكر متن يواني تناني وأشباه ذلك دا مكا من تنوات أنه سيتي فيقو تنقص أنك كرن تابا yace fa yaqa'u fil khatiri ashiya sai wasu abubuwa su auku a cikin zuciyar mutum su darsu a zuciyarsa qala sai yace to ni inji abu sulaiman ad-darani fala aqbaluha illa bi shahidain min al-kitabi was sunnah sai da shaidu guda biyu daga qur'ani da hadisi ma'ana aya kenan ko hadisi li'annahu qad yakunu hadha al-khatir alladhi ja'ahu laysa bihaqqi domin zai iya yuwa wannan abin da yaji a zuciyarsa din ba gaskiya bane قد يكون هذا التأمل الذي جاءه باطلا زي يوا wannan tunani shine ta'ammuli lura da yake yi a zuciyarsa har wani abu ya darsu a zuciyarsa zai iya zama batil ku jara batilan ba batil bane قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه wannan kwakwalo hukuncin shine istintaji yawa ka nemo natija yawa ka gano wani abu me ya kai ya kawo to wannan istintajin shi ma kad yakunu batilan shi ma nan batilan ne ku gyara shi asa alifu fa idza shahida lahu alkitabu was sunnah to idan qur'ani da hadisi suka yi masa hujja suka yi masa shaida cewa abin nan da yaji a zuciyarsa gaskiya ne to sai a karba wa huma su wannan qur'ani da sunnan ku sunni alqadiyani washahidani walmuaddilani walmuzakkiyani lilafkari walara'i Qur'ani da hadisi sune alqalai sune kuma masu shaidar sune masu adaltar da adali su ce adali ne ya tabbata adali ne to Qur'ani ne mai wannan sune kuma masu tazkiya nan wata magana ya kawo wata mun anan duniya in ana zancen in ka je kotu gun alqali ai akwai alqali mai shari'a ko alqali ba zai zama shaida ba haka ne yawwa alkali baya sheda a cikin wata shari'a da take gaban sa ya daga hannu yace eh kwarai ni ma na sheda an yi kaza a shari'a ta baci allalata yawwa dole ya zama abinnin sheda daga waje zai zo kuma ba shine mai wannan abun ba wanda ya kawo ƙara shi ma ba dama kuma ya zama mai shedar kansa ko ba haka ba wani ne zai masa sheda to sai a kawo wani sai ya masa sheda sannan kuma shi mai sheda ana buƙatar a san adali ne ko ba adali ba ko wani sai ya rubuto takarda a wasu wuraren haka ake cewa duk wanda zai zama sheda sai ya zo da takarda daga malamin unguwarsu cewa shi mutumin kirki ne na san ana wannan a Saudiya ban sani ba nan ko anan yau a Saudiya idan mutum zai je sheda ko wanda irin case ne kotu to sai ya zo da takarda daga limamin masallacin da yake sallah ya rubuta cewa wani na san shi muna sallah tare da shi kuma mutumin kirki ne to sannan alkali zai karbi shaidarsa har zuwa yau innan haka abin yake to wannan shi ake ce ma tazkiya ko ta'dili mun gane to kaga shi ma ba dama mai shaida ya zo ya gaya wa mutane cewa ni adali ne shi ma nan ba za a karba ba shine zai zo da takarda daga gun wani to anan abin da ke so ya fada shi alqur'ani da hadisi alqur'ani shine alqalin hadisin shine alqalin su biyun nan sune alqalan sune adalan sune masu shaidar sune masu tazkiyar kaga ashe ba inda zaka je ka nemo kai adali ne ko a karbi magana ko ba za a karba ba in ba qur'ani ba ko ba sunna to abin da yake nufi ke yawa mana ba wannan da yake
tazkiya ko aran amfani da abata ya ma kai wanda kai kara shaidu da aka yawo da shin kana da sunna wannan sunna da take su kuma kare ki ne da wata sabata sunna ya su
to
wannan mushi ne ba a samu ke su
haka ne
suka ne zai kuma asalin
wai mu'amala ko ma asalin ha gaskiya ne a tsarin turanci ne suka fi yin wannan magana eh kwarai da gaske cewa idan mutum ya kawo shaida kana da haƙƙin ka soki shaidarsa. Shi wannan akwai a musuluncin, amma koda bayan an kawo shaidar yawa wani zai ce shi gaskiya bai yadda wane ya zama shaida a wannan kesi ba. Mutum yana da dama ko a gaban alƙali a musulunci ce wane ni gaskiya ina da tuhuma saboda yana da alaƙa da abin ta wani wuri, akwai wata fa'ida da zai samu in an gama wannan shari'a, saboda makocin kaza ne an yi kaza an yi kaza rumfasu ɗaya a kasuwa na taɓa ganin kaza da kaza la'allan wannan kes ɗin kuma yana da alaƙa da abin da in an yi shi zai samu fa'ida, zai iya cewa ni ban yadda wane ya zama mai shaida a wannan. Ina fata mun gane wannan daban. To alhamdulillah muje. Don haka Qur'ani da hadisi su ne masu alƙalanci, masu kafa shaida, masu tabbatar da adali, adali ne mai shaida kai adali ne ko ba adali ba, su ne masu tazkiya lil afkari wal ara'i, ga duk wani tunani da mutum zai zo da shi da wani ra'ayi. Don haka bawan Allah, sawa'un mutum shi waliyi ne yayi da'awa da kansa ko kuma wasu ne suka yi da'awar cewa shi waliyi ne, duk abin da zai ji a zuciyarsa na wani sabon ilimin da ba a saba da shi ba, to don Allah ya je Qur'ani ya je hadisi a yi masa hukunci cewa abin nan daidai ne, abin nan za a karɓe shi ko ba za a karɓa ba. In Qur'ani ya ce ba za a karɓa ba, hadisi ya ce ba za a karɓa ba, to ya aje. In ko ya yi daidai to sai a yi aiki da shi. Ya ce fa innahu idha lam yushhad lahu fa innahu batil. In Qur'ani da hadisi bai ma shaida ba to wannan abin ba daidai ba ne. Mun fahimci abin? Yawwa. To mu koma sama. Sai ce fala aqbaluha, shi malam Abu Sulaiman Darani yace wannan bazan karba ba illa bi shahidaini alkitab was sunna. Yace wa qala Abul Qasim al-Junaid, haka nan Abul Qasim al-Junaid, za ku rika jin wannan sunan Junaidu ko, to wannan shine asalin a cikin malaman sufaye wanda aka fara sawa, ko in ce wanda yafi shahara ba shine kadai Junaidu ba, akwai wasu Junaidin amma saboda shi a galibi wanda kaji ana ce masa Junaidu to daga wannan sunan ne. Abul Qasim al-Junaid, sunansa al-Junaid ibn Muhammad ibn al-Junaid an-Nahawandi, Sheikh al-Sufiya, an haife shi a shekarar 220 da wani abu, yayi tafaqquhi yayi karatun fiqhu ala Abi Thawr, abun malam Abu Thawr, Abu Thawr shine malamin sa, dai daga cikin malaman fiqhu, yana da madhhabas amma ba mashhuriya bace ba irin su madhhabar Maliku Shafi'i da yake su sun samu ɗalibai da suka yada iliminsu, shi bai samu wannan ɗaliban ba amma malami ne wanda ya cancanci a ce yana da madhabarsa. Har yanzu akwai rubutu a cikin littafan fiqhu za ku ji ana cewa wa khalafa fi zalika Abu Thawr, malam Abi Thawr ya ce kaza. Yawwa. To malaminsa shi ne shi wannan Junaidun, Abu Thawr shi ne malaminsa ko a madhabarsa ya tafaqquhi. Malam na ciro wannan abu ne daga Sirru Alamin Nubala. Ibn Malam Az-Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala yake cewa atqanal ilma, ya kware a ilimi, thumma aqbala ala sha'nihi, sannan sai je shiga sha'aninsa. Nan yana nufin bayan ya yi karatun fiqhu a gunsu Abu Thawr sai je shiga sha'aninsa. Sha'aninsa yana nufin tasawufi, ya shiga sufanci, ya ɓuya ba a ganinsa, ya ta harkokinsu na sufaye. Yawwa. In ji Malam Zahabi. To shi ne har yake cewa wata allaha wata abada wani taqabil hikmati, ya yi ta'alluhi ya yi ibada, ya koma gefe ya yi ta ibada ya watsar da mutane, dama harkar sufaye mafi yawa akan haka take, sai ka shekara ba ka ga mutum ba ko ya ɓuya yana ta ibada. Asalin abun ba wai ibada ce laifi ba, kar mutum ya ɗauki wani abu anan cewa ko ana sukan ibada, a'a. Idan babu ibada fa istiqaman nan bata samuwa. Yawwa. Duk yadda kake magana idan baka da wata alaka ta sirri tsakaninka da Ubangiji kana qiyamul layl, wallahi za ka ga ba za ka kai ba. Don haka sai an hada da bautan nan. Amma abin da ake nufi, kar ya zama an yi huluwi an wuce iyaka har ya zama an watsar da wajibai, wasu wajiban daban. Har mutum ya zo ya ce ya sauke wa kansa sallah ba sai ya zo jam'i ba, kaga an yi kira sallah an tafi masallaci shi yana zaune a ce shehi ne amma ba zuwa masallaci, to wannan ibada ta ɓaci. Yau babu ibada da za ta hana kafarillah, mun gane wannan. Yau duk ibada dole ba za ta zama mai kirki ba ma sai kana farillah. Farillah ita za ta sa sai an karɓe ta ma sannan a kalli nafilarka. Mun karanta wannan a bayan hadisin man adali waliyin ko. Yauwa. وما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إلي مما افترضته كاجا أشبا داما كي أبندا ألا ذي فسان سبيدة فريلا دهك دك نافل فلنك أمبابو فريلا باما غنى دهك حكا ننكما متين يكوما بالوان سد إلمان تد متانيا كوما جيجي ياي jiskadi ko makamancin wannan baya zuwa cikin gari shi kadai yake zaune bai san komai ake yi ba a kasuwar garin su bai san yake ci babalantana da mutane wa'azi akan ba a kaza daidai wannan duk ba cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ibada da daddare yana zuwa kasuwa ya sai wani abu yana ganin abin da masu kasuwa suke musu wa'azi ko ba haka bane yau don haka tasawufi anan ya wuce iyaka ne to wannan shine abin da Malam Zahabi ke fadi anan yake cewa ta'abata Allah وتعبد ونطق بالحكمه ياي فرتين واسو مغانغانو نه حكمه يوا واسو حكمه نه واسو كما وني ابو wannan kyan lafazi ne irin na zahabi yawa amma akwai wasu abubuwa a ciki sai amma karshe sai fadi wata magana da ta taba mutumin sai ce wa qallama rawa wa qallama rawa kadan zaka ganshi a cikin masu riwaya wannan kuma a zamani irin nasa mutumin da aka haife shi 200 da wani abu ya rasu 297 ya rasu to kaga lokacin menene wannan lokacin riwaya ne in kaji mutum baya riwaya to yayi nisa da harkar hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita zahabi yake nufi anan to malam junaidu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala Allah ji kansa shine yake cewa alimna yace ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah ilmin nan namu mu wannan harkar tamu yana nufin ta sufaye yau wannan harkar tamu ana kayyade ta ne ana yi mata dauri ne bil kitabi was sunna da qur'ani da hadisi kaga wannan shine dalilin da sa ibn jami'a ka wannan wannan ita ce magana sufayen farko fa duk mai alfahari da sufanci a bayan waɗannan yake lokacin da abin yakan kama ana kiransa sufanci duk waɗannan su ne suka zo da shi to sai ce ilmin nan namu muqayyadun bil kitabi was sunna فمن لم يقرا القران ويكتب الحديث لا يصلح له ان يتكلم في علمنا دم متمن دا بايا قرانت القراني بايا ربوت حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم تو بي داتي غريشي ب بي انغانتا ب غريشي ان يتكلم في علمنا يسا باكي ما wannan harkar tamu ma'ana yaje can ba ma bukatarsa kun gane wannan yawa sai sai au qala la yuqtada bihi gurgunan me kokontan me riwayar ya ce ma'ana la yasluhu lahu an yatakallama fi ilmina ko ku ce wai la yuqtada bihi din mutumin da baya karanta alqur'ani baya rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a abin nan koyi da shi a wata riwayar a riwayar farko kuma bai inganta ba yasa mana baki cikin wannan harkar tamu wa qala abu usman an-naysaburi to sai mu tsaya anan zamu tashi kan abu usman an-naysaburi waye shi kuma me yace akan wannan harkar duk yana cikin manyan malaman sufaye da suka gabata a takeice dai abinda yake nuna mana malami ne cewa duk wata harka in babu qur'ani da hadisi fa a cikin ta tubatacciya ce dan haka ana son abu ya zama daidai a addinin musulunci addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to a koma a hada abun nan a yi masa tankade da riraya da qur'ani da hadisi in ku aka dora kawai akan hankali akai watsi da qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to za a shiga wata hanya daban wanda ita ce ghayru sabilil mu'minin Allah madauki ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan sabilil mu'minin a siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin Allah ba mu ilmi mai amfani Allah ya taimake mu ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah ya tsare mu daga kowane irin sharri واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك